Taken bikin wannan shekarar shine
duniyar da babu shinge, wato duniyar da yake bambancin harshe ba zai zama shamaki ga ci gaban al'ummomi ba. Lalle juya sako daga wannan harshe zuwa wani muhimmin abu ne a cikin sadarwar jama'a da kafofin watsa labarai. Haka kuma waɗanda suke wannan aikin suke da muhimmanci, kamar yadda tsohon editor muryar Jamus da sashen Hausa na gidan rediyon Ghana GBC Sarki Jibril Sise ce.
Haka kawai banza ba taro, kaga har babban mashawartar majalisar ɗinkin duniya ta fito karara a 24 ga watan Mayu shekara ta 2017 da gabatar da kuduri musamman na kebe 30 ga watan Satumba, rana ta masu fassara waɗanda suka taka rawar gani a wannan sana'a. Na gani ya kamata mutum ya san kamar ba kurun haka kawai bane, muhimmancin sa na daga cikin fassara yana taimakawa ga harkoki na zaman lafiya da fahimtar juna da kuma al'amura da suka safi harkokin tsaro. Dukkan wannan sana'a ta tattara domin sai cuɗanye ka hadda al'amuran da suka shafi ba ni gishiri in ba kamalla.
Abdullahi Shamun Bako, wakilin sashen Hausa na gidan rediyon RFI a Ghana, ya jaddada muhimmancin masu fassara domin isar da bayanai ga jama'a da suke yi.
Fassara na da matuƙar muhimmanci ga fahimtar da mutane abin da ke faruwa na yau da kullum. A matsayina mai amfani da fassarar daga Turanci zuwa Hausa, na da ɗan wahala sosai. La'akari da cewa ƙasar nan ba daidaitacciyar Hausa muke yi ba, abu sa hakan yana da matuƙar muhimmanci ka gano yadda za ka haɗa daidaitacciyar Hausan da mu ma namu Hausa gwari-gwari a Ghana, sabida ka fahimtar da al'umma abin da ke faruwa.
Kamar yadda ƙwararru suka ce, sadarwa ba ta kammaluwa sai wanda ake yi da shi ya fahimci abin da ake nufi. Hakan yasa jami'an yaɗa labarai da harshen Hausa a nan Ghana suke fuskantar ƙalubale, in ji Maryam Bawa ta gidan rediyon Marhaba.
Dama da akwai ƙalubalen da muke fuskanta a cikin sa, musamman ma ga mu da muke irin sharhin jaridu da ake rubutuwa daga Turanci, muke sharhin su a harshen Hausa. To zaka ga su da dama da akwai sababbin kalmomi da ba a riga da an san da su ba, a kirkiro abubuwa da aka riga da aka yi na zamani. To dole zaka nemi yanda zaka yi ka fassara shi zuwa harshen Hausa da mutane za su fahimci maganar da kake yi. Sannan kaga da akwai kabila daban-daban, ni kabilu ne daban-daban a kasar Ghana, kuma kowace kabila da akwai irin Hausan da take yi. Shi yasa dole zaka duba kaga wace irin kalma zaka iya amfani da ita da mai irin Hausa, irin na Kwatakwalawa da kuma irin na Cambawa da kuma irin Hausan Zabarmawa, duka idan suka ji za su fahimce ka. To wannan ba karamin kalubale bane.
Sabili da mulkin mallaka, yawancin kasashen Afirka na magana da harshen kasashen mulkin mallaka ne a hukumance. Ingilishi ne harshen da hukumomin Ghana suke isar da sako ga jama'a, domin haka tilas ne jami'an watsa labarai da harshen Hausa su yi takatsantsan wajen fassara sako ga jama'a a harshen. Sarki Jibril Sise ya shawarci 'yan jarida kan yadda za su inganta fassarar su.
Inganta wannan sana'a ta fassara ko aiki na buƙatar naƙaltar ƙabli da ba'adi na harshe, fahimtar harshe da kuma cuɗanya da karance-karance da hulɗa da mutane waɗanda suke kake fassara yarensu. In ba Balbari ne, ba Fulatani ne, in ba Haushe ne, in menene ba Wangare ne, to ya kamata in halishansa kake fassarawa, to kamata ka yi ƙoƙari, in kai ba daga wannan ƙabila ba ne, to ya kamata ka naƙalci kuma ka kusanci masu halishan.
Akwai harsuna kimanin 6,000 a duniya, 2,000 a Afirka suke, ko mutane kimanin biliyan 1.2 ne suke magana da waɗannan harsunan. Idris Abdullahi Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.